إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 25 ga watan Zulhijja Hijran manzo sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda yayi daidai da 11 ga watan June shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari wanda shine mafi ingancin littattafai bayan alqur'ani mai girma a wajen ahli sunna wal jama'a yau zamu tashi babun sariyatu Abdullah ibn Huzafa as-Suhami nam
bismillahir rahmanir rahim babu sariyatu Abdullah ibn Huzafa as-Suhami
babun ai hadha babun wannan babi ne na sariyatu Abdullah ibn Huzafa as-Suhami wato sariya na ainihin Abdullah ibn Huzafa as-Suhami
wa Alqama ibn Mujaddid al-Mudlij
da kuma sariya na Alqama ibn Mujaddid al-Mudlij radiyallahu anhuma
wa yuqalu innaha sariyatu al-Ansar
ana cewa lalle ita sariya ce ta Ansar
حدثنا مسدد حدثنا عبد الوالي حدثنا الاعمش قال حدثني سعد بن عبيده
نعم
انا علي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال
انكرقوا دغ علي بن ابي طالب الله يقارا مسه يتايتي
بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا
النبي صلى الله عليه وسلم يا ايكا ده وني قرمين ياكي
فاستعمل رجلا من الانصار
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wani mutum daga cikin Ansar bi ma'ana annabi ya shugabantar da wani mutum daga cikin Ansar akan wannan sariya din
wa amarahum an yubi'u
kuma ya umurci wato sauran sojoji cewa su yi masa biyayya cewa wannan bawan Allah shine shugabanku kuma lallai in ya baku umurni ku yi masa biyayya
sababa
to ana nan an tabiya ki da aka tabiya ki sai wani abu ya hada shi wannan shugaba da ainihin mutanansa sai yayi fushi kun gane anan wajen akwai abin da malaman balaga ke kira al-ijaz bil hazaf saboda anan da aka ce wa amarahum an yubi'u manzon Allah ya umurce su da su yi da'a ga shugabansu to nan take ko fagariwa zai yi a ce kawai daga umarnin kawai sai ya fushi tun kafin a je wajen yakin a gaban manzon Allah ya fushi kaga ai wannan fushi da ya yi ba wai a gaban manzon Allah ya yi ba wato da annabi ya yi umarni su yi masa biyayya to sun tafi wajen yakin sun kama hanya sun tafi wajen yakin sai wani abu ya hada shi da su sai ya yi fushi da su kun ga ashe an shafe abubuwa da yawa a cikin maganar magana ne mai tsawo aka shafe sai ya yi fushi faƙala sai ya ce
alaysa amarakum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama an tubi'uni
ashe ba manzon Allah ya umurce ku da ku yi biyayya a gare ni ba haka ne ko ba haka ba
alu bala
suka ce gaskiya haka ne manzon Allah ya ce bi biyayya a gare ka
قال فاجمعوا لي حببا
سيجي تو فاجمعوا لي حببا تو تند دي كون يردا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا تشي كوي بيايا ا غاري ني كون يردا ده wannan magana suka ce eh sai to fajmu li hadaban ku taro mun kiraruwa ku taro mun itatuwa an gane ku taro itatuwa
fajamu
sai suka taro wayannan kiraruwa din
فقال أوجدوا نارا
سيتي مسو تو كوكونا وتا
fa'auqaduha
sai suka kunna wutan gaba daya
fa qala dukhuluha
sai ce musu yanzu abin da nake so ku shiga cikin wutan
fahammu
sai suka yi niyyar shiga wutan sai dare ai manzo Allah ya ce wannan shugaban ku ne duk abin da ya umurce ku masa biyayya to a lokacin da ya ce musu ku shiga wuta to sun yi himma
وجعل بعضهم يمسك بعضا
انغانيكو سن يهمما دا شيغا وتر سو سي زمانتو وجعل بعضهم يمسك بعضا سي وني ساشي daga cikin su ya zamanto yana rike sashi wani wani in yaga wani zai fada sai kama shi su kaka fada sai wani sashi daga cikin su ya zamanto yana rike sashi yana hana shi mai
shiga
yana hana shi shiga wuta
ويقولون
suna cewa
fagagna ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama min an-nar
mun gudu zuwa ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam dan tsoran azaban wuta me yasa muka gudu zuwa ga manzon Allah me yasa muka bar kafirci muka koma muka musulunta mun bar kafirci mun koma mun musulunta saboda tsoran wuta to yanzu yaya za a yi wani mutum yanzu ya ce mu shiga wuta ku zo mu bi shi fararna ila annabi sallallahu alaihi wasallam min annar mun gudu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda tsoran azaban wuta
fa ma zalu hatta qamadat annar
an gane wannan ko to saboda haka bai dace mu shiga wuta ba basu kushe ba cikin wannan hali shugaba na ce musu ku shiga wuta an gane wasu suna niyyar shiga wuta wasu kuma suna zuwa su rike hannunsu su ce kada ku shiga wannan wuta din ba su gushe ba suna cikin wannan hali har wannan wuta ta mutu har wutan ya mutu ya zamanto wato babu zafin wannan wuta din kuma
fa sakana gadabu
sai fushinsa ya natsu wannan shugaba fushin da ya yi sai ya natsu
fa balaga annabi sallallahu alaihi wa sallam
to sai labari ya kai ga annabi kenan bayan sun dawo sun kai karan shugabansu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shugaban da kace mai masa da'a ga abin da yazo ya faru kuma da abin ya faru sai shugaban yayi fushi sai yazo ya umurce mu ga cewa mu kunna wuta kuma yazo yace mu fada cikin wannan wuta wasu daga cikin mu sun yi niyyar fadawa wutan amma wasu sun ki fadawa wutan to ya rasulullah wane ne yake da gaskiya daga cikin mu
fa qala law dakhaluha ma kharaju minha ila yawm al-qiyama
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da sun shiga cikin wutan da ba za su fito daga cikin wutan ba har tashin kiyama kun ji wannan da sun shiga wutan da ba za su fito daga wutan ba har tashin kiyama
abba'atu fil ma'ruf
wa da'atu fil ma'ruf ana da'a ne ga abin da ya dace da shari'a ba a yi da'a ga abin da ya saba ma shari'a to yanzu zahirin wannan magana a cewa da sun shiga cikin wutan da ba za su fito ba yanzu wane ne yake yi biyayya ba manzo Allah ba to kuma shugaban nan ya ce su shiga wuta sai suka yi biyayya ga wannan shugaba suka shiga wannan wuta to sai annabi ya ce da sun shiga wutan ba za su fito ba har abada to anan wajen sun kafirta ne mutumin da ya shiga wuta saboda biyayya ga shugaba kuma ya yi biyayya ga shugaba ne kan saban Allah ko kuma ya yi biyayya ga shugaban a kan tawili tawilinsa manzon Allah ne ya ce a yi biyayya shi sai ya ɗauka duk abin da shugaban ya aikata kawai a masa biyayya sai ya yi amfani da wannan tawili sai ya yi wa shugaba biyayya ko kuma mu ɗauka ma ya yi biyayya ga shugaban ne kan saban Allah to idan mutum ya yi biyayya ga shugaba a kan saban Allah za mu ce mutum ya yi ridda kuma sai manzo Allah ya ce law dakhaluha ma kharaju minha ila yawm al-qiyama da sun shige ta da ba za su fito gare ta ba har tashin kiyama inna mata'a fil ma'ruf a cikin wata ruwaya a wata ruwaya fa wallazi nafsi bi yadihi law dakhaluha ma kharaju minha abadan inna mata'a fil ma'ruf na rantsa da Allah wanda rai nake hannunsa da sun shiga cikin wannan wuta da ba za su fito daga wannan wuta ba har abada kawai ana biyayya ne a cikin abin da ya dace da shari'a kenan da sun shiga wutar da sun yi riga ai riga ne ke sa mutum ya shiga wuta a ce ya dawama a cikin wutar har abada to wannan hadisin za mu dauke shi ala zahirihi la an gano wannan ko to a cikin wata ruwaya falan yazalu fiha ila yawmil qiyama ba za su gushe ba suna cikin wannan wuta har tashin kiyama ya'ani anna dukhula fiha ma'asiya abin nufi shiga cikin wannan wuta da wannan shugaba ya bada umurni saban Allah ne wal asiya sahiqun nar kuma mai saban Allah ya cancanci azabin wuta an gane wannan ko to amma ya cancanci azabin wuta zai shiga wutar da ya dawama ko kuma za a yi masa azaba gurgurdan zunubin shi kaga za a yi masa azaba ne gurgurdan zunubin shi to shine malamai suka shiga tattaunawa game da fiqhin hadisin shin mai hadisin ke karantarwa shine aka ce zai iya dauka abinda ake nufi da hadisin law dakhaluha mustahillin lama kharaju minha abadan law dakhaluha mustahillin da a ce sun shiga wannan wuta suna masu halatta shiga wutan da ba za su fito daga wannan wuta ba har abada da sun shiga wannan wuta suna halattawa a gane suka halatta yin biyayya ga shugaba akan sabon Allah to duk wanda ya halatta haram ya kafirta wanda kuma ya kafirta in ya shiga wuta zai dawama har abada ne an gane wannan ko law dakhaluha mustahillin lama kharaju minha abadan da sun shiga wuta suna masu halattawa da ba su fito daga wannan wuta ba har abada to muka rubuta wannan ibara din akwai nau'i na abin da malaman balaga suke kira albadi an gane ko albadi ko kuma abin da ake kira istiqdam istiqdam domin muka duba cewa da aka yi damirin nan law dakhaluha da sun shige ta sun shiga ina wannan wuta shin wutan jahannama ne kaga ai wutan duniya ne wannan wuta da shugaba yake a hura ne nan wannan damiri ya koma law dakhaluha da sun shiga wannan wuta wanda shugaba yake zuhura an gane wannan ko shi kuma damiri na biyu fa ma kharaju minha abadan ba za su fito daga wannan wuta ba har abada wani wutan wannan wutan da aka hura an gane wannan ko to ba shi ake nufi ba da sun shiga wannan wuta na duniya ba za su fito daga wutar lahira ba har abada suka shiga an gane ma kharaju minha abadan ai ma kharaju min naril akhira abadan law dakhalu naral duniya da sun shiga wutar duniyar nan da wannan komanda yace su shiga sun shiga ba sun halatta ba suna ganin daidai ne to ma kharaju min naril akhira abadan ba za su fito daga wutar lahira ba har abada kenan wancan wuta da wannan wuta ba ɗaya bane wancan law dakhaluha wutan duniya ma kharaju minha abadan wutan lahira in suka shiga lahira in suka mutu suka shiga wuta ba za su fito ba har abada saboda sun halatta ana kiran wannan a wajen malaman balaga al istiqdam walaqad khalaqna al insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan min sulalatin fi qararin makin walaqad khalaqna al insana fi sulalatin min din haqiqa mun halici dan adam a cikin tsantsan tabo thumma ja'alnahu nutfatan sannan muka sanya dan adam din ya zama dugon mani fi qararin makin a cikin wani matabbaci wanda yake mai nutsuwa shine mahaifa shin wancan insani shine wannan insani wane ne wala qad khalaqna al insana min sulalatin min din annabi adam thumma ja'alnahu nutfatan fa mu ɗayan adam ake nufi to wannan shine malaman balaga ke kira al-istidam an gane yawa anan wajen law dakaluha daban ma kharaju minha abadan daban ina fatan gane innamat da'a fil ma'ruf an gane ku saboda me li'annahum irtakabu ma nuhu anhu min qatali anfusihim saboda sun aikata abinda aka hana su a gare shi na kashe kawukansu to wannan shine fasarar da wasu malamai suka yi sannan kuma zai iya daukan zahirin magana cewa damiri din nan na annar wutan da aka kunna din nan an gari ai sun yi zaton cewa in suka shiga da sababin da'a ga shugabansu sun yi zaton wutan ba zai cutar da su ba su suna ganin in suka shiga wannan wuta da sababin da'a ga shugabansu to ai ba zai cutar ba tunda annabi ne ya ce ayi da'a to sai annabi ya ba su labari annahum law dakhalu fiha la hataraku cewa da sun shiga wannan wuta da sun kone ko kuma famatu kuma za su mutu law dakhaluha ma kharaju minha abadan wannan wuta da aka kunna in sun shiga ai za su kone in sun kone kuma za su mutu kaga ba za su fito daga cikin ta ba hadisin nan ala zahiri nan ba ana nufin wutar jahannama ba in suka shiga cikin wannan wuta din da shugaban yace su kunna za su kone kuma idan sun kone za su mutu idan sun mutu ba za su fito daga cikin ta ba an gane ai sai ce kuma da'a ana yin shi ne fil ma'ruf cikin abin da ya dace da shari'a an gane wannan ai a cikin wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri man amarakum minhum bi ma'siya fala tudi'u duk wanda ya umarce ku daga cikin su da saban Allah kada ku yi masa biyayya kun gane wannan ko to a cikin hadisin nan ba akwai darasi mai yawa wanda ya kamata mu dalibai musamman daliban da muke cewa mun gane daliban salafiyya wato mu sa tunani kan hadisin shugaba dole ne a mai biyayya idan shugaba ya ba da umarni ko wannan abin ya ma dadi ko bai maka dadi ba dole ne kai masa biyayya an gane kaga dai nan wajen za a je yaki ne dan karamin yaki sariya annabi ya tura shugaba ya nada musu shugaba kuma ya ce su yi masa biyayya to ashe biyayya ga shugaba dole ne ga abin da ya yi mana dadi da kuma abin da bai mana dadi ba amma ina ne giza ke saka idan shugaba ya yi umarni da saban Allah yaya ba a mai biyayya kenan idan shugaba yana ba da umarni ka ringa auna wannan umarni da ma'auni na shari'a in ka auna wannan abin da ma'auni na shari'a in ya yi daidai da shari'a ka yi biyayya in bai yi ba kada ka yi biyayya shugaba idan ya ce ka yi shirka ba magana biyayya shugaba ya ce ka yi zina ba magana biyayya shugaba ya ce ka yi sata ba magana biyayya amma shugaba in yace ka aikata wani abu wanda shari'a ta yarda da shi dole ne kai masa biyayya an gane wannan ko to shugaba in yace kai takalidi ba in yace kai makauniyar biyayya za ka mai biyayya shugaba in yace kai ta'assubanci ga wata kabila kai ta'assubanci ga kabila ko kai ta'assubanci ga wata kasa ko kai ta'assubanci ga ainihin wariyar launin fata ko kai ta'assubanci ga mazhaba yaya kai ta'assubanci ga mazhaba domin dazu ina cikin mota muna tahowa nan wajen wani malami yana amsa tambayoyi to sai malamin nan sai wani ya turo mai da tambaya shin ya halatta malam mutum wanda baya bin wata mazhaba ayyananna ya halatta iya limanci ka bi shi sallah ina ba san gane wanda baya bin wata mazhaba ayyananna ya halatta ka bi shi sallah sai ce kash ai abin da ya kamata ya ce mutumin da yake takalidi da wata mazhaba ayyananna ya kamata ka bi shi sallah wannan shine ya tuye abin da kamar dan bid'a yace ya halatta dan bid'a ba ahlus sunna sallah ko ya halatta dan bid'a ba ahlus sunna zan mu ce kash ka biye tambayan ya halatta ahlus sunna ya bi dan bid'a sallah shine ya kamata tambayan yawa shin a ina ne qur'ani yace ayi mazhaba a ina ne hadisin manzo Allah yace ayi mazhaba dole mazhaba menene fahimtar wani malami a ina ne a musulunci aka lizimta ma bin fahimtar wani malami dole ka bi babu saboda haka kafin a samu mazhaba shin mazhaban Abu Hanifa ne ko mazhaban Malik ne ko mazhaban Shafi'i ne ko mazhaban Ahmad ne kafin a samu wa'annan mazhabobi ana yin musulunci a wannan lokaci ko ba a yi to lokacin ya halatta kamar ka ce ne ya halatta abin sahabbai sallah sahabbai ba sa mazhaba shin sahabi ba hannafe ne shi shin Abubakar yana bin mazhaban Abu Hanifa ne ko yana bin mazhaban Malik ko yana bin mazhaban Shafi'i ko yana bin mazhaban Ahmad to lokacin da su Abubakar suka rayu babu wa'annan mazahib din ana yin musulunci ko ba a yi kuma Allah yana amsan addini ko baya amsa to kuma an ce in za mu fahimci addini mu fahimci addini irin fahimtar sahabbai to sahabbai sun rayu ba mazhaba to mu ma sai muka rayu ba mazhaba to kuma yaya me ya laifin mu an ce man arada an yastanna fal yastanna bi man qalmata duk wanda yake so yayi koyi to yayi koyi da wanda suka gabata suka mutu to da muna koyi da sahabbai sahabbai sun rayu ba su da mazhab suna bin qur'ani ne da hadisi to mu ma sai muka rayu ba mu da mazhab muna bin qur'ani ne da hadisi an gane wannan ko amma kuma muna mutunta wa muna mutunta Abu Hanifa muna mutunta Malik muna mutunta Shafi'i muna mutunta Ahmad amma ba mu da mazhab amma mun yadda wa'annan manyan malamai ne in suka faɗi magana maganar su ya dace da shari'a za a karba an fahimci wannan ai to ashe wannan tambaya kuskure ne ya kamata a yi mai tambayan kuskure ma me bako wannan tambaya sai a ce malam shin yana halatta masu bin mazhaba a bisa sallah shine tambayan a gani sai mu ce eh masu bin mazhaba za a iya bin su sallah amma in suka aikata wani abu da ya saba ba sunna ba za a yi biyayya gare su ba saboda annabi ya ce inna mata'a fil ma'ruf ana yin biyayya ne ga abin da ya dace da shari'a kenan ba abin mutum akan sabon Allah ba abin mutumin da yake kira zuwa ga kabilanci mutumin da yake kira zuwa ga bangaranci mutumin da yake kira zuwa ga wariyar launin fata mutumin da yake kira zuwa ga yan kasanci ba abin shi sai dai mutumin da yake kira abu qur'ani da sunna shi ake bi ina fata gane wannan kenan wato ba a biyayya ga dan hizbiya mutumin da yake hizbiyanci yake ainihin wala'u da bara'u yana yin alwala'u wal bara'u akan ainihin wata kungiya yana da wata kungiya in kai biyayya ga wannan kungiyar to masha Allah yana son ka in baka yi biyayya ga wannan kungiyar ba yana kin ka to wannan mutumin dan hizbiya ne ko in kai biyayya ga malamin da yake so yana son ka in baka yi biyayya ga malamin da yake so ba yana kin ka ko da wannan malamin ya saba maka ka'ida kun gane wannan ai to saboda haka wannan hadisi yana da matsar muhimmanci in an ce za a huda to fikihin sa na da yawa an gane wannan ko sannan kuma a Sheikh Abu Muhammad Ibn Abi Jamra ya yi istinbadi karkashin wannan hadisin cewa wato taro na wa'annan al'umma din ba sa yi ijma'i akan kuskure al'umma annabi din suka taru akan abu ya zama manyan malaman al'umma suka taru akan abu to ba zai yiwu a ce sun yi ijma'i akan kuskure ba kaga wannan bawan Allah da yake da ya hura wuta yake a shiga kaga wasu daga cikin su sun ce a shiga wasu suka ce me kada a shiga kaga ai ba su yi ittifaki duk a shiga ba kaga wannan ya nuna idan wani mutum yazo da wani ra'ayi a cikin al'umma annabi ba zai yi a ce al'umma annabi gaba ɗaya sun yi ijma'i akan bin shi ba dole a samu daga cikin al'umma annabi wanda za su bai tawaye in ba daidai yake ba ina ba ta lura yau ba zai yi a ce wai ga wani malami ya kawo wani ra'ayi ba a ce wai duk mutane musulmi gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan bin shi dole sai wannan malami ya samu me wanda za su bai abin nan za su bai tawaye الله تعالى أعلم.
باب مبعث باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.
باب أيقو أبي موسى ومعاذ بن جبل ذو اليمن قبل حجة الوداع.
حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن أبي بودة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى.
منزل الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا دا أبو موسى الأشعري
ومعاذ بن جبل إلى اليمن
دا معاذ بن جبل زوى يمن هنغاني ينزو وإن صحابي قلابي أبو موسى الأشعري دا معاذ بن جبل دا إناني منزل الله يا أيكا دا زوى يمن مدينة دا مدينة كو تو ينزو إذن سكا أيكا توانا أبو شو وانا أبو ناتكين عمل أهل المدينة كو بيشكي asalin su da sahabban daliban Madina ne ba sun yi karatu sun sha karatu annabi ya musu tarbiya a Madina sai manzon Allah ya tura su zuwa wani gari to idan suka bada wani fatawa to shin za a ce fatawansu ya saba wa fatawar mutanen Madina su wane ne su an gani dan wani sai ya rude kai ce wai ai wayannan mutane ba mutanen Madina bane ah daga ina suka taso ai sahabban manzon Allah gaba ɗaya ƴan Madina ne wani yazo ya kawo ma cewa ai ga amal ahlul Madina ya saba ma aikin waɗannan sahabbai ko hadisin da waɗannan sahabbai suka ruwaito ya saba ma amal ahlul Madina suka ce to su waye mutanen Madina kuma shin dama Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh bin Jabal ba mutanen Madina bane mutanen Najeriya ne mutanen ina ne to idan suka ruwaito hadisi hadisin daga ina ya fito daga Madina to yanzu wani mutum zai zo ya rube kai ce wannan hadisin ya saba ma hadisin mutanen Madina suka ce ai su ne ma asalin mutanen Madina ai sai da manzon Allah ya tarbiyyantar da su suka goge a wajen ilimi sannan yayi mai ya aika su a cikin mutanen Madina manyan malaman Madina ne su an gane bayan sun riga sun yi karatu annabi ya gogar da su sai ya tura su Yaman ya tura wasu ɗaliban Madina zuwa Yaman don su je su karantar da addini an fahimta ai na
qal
yace
wa ba'atha kullu wahidin minhumā 'alā mikhlāb
sai manzon Allah ya aika da kowane ɗaya daga cikin su zuwa ga wani bangare mikhlāb anan annabi ya aika da kowane ɗaya daga cikin su zuwa ga wani bangare na Yaman qal dan misali mu ce akwai yammacin Yaman da kuma ina kudancin Yaman kama ce ga kudanci ga arewanci sai aka tura wannan wani bangare aka tura wannan zuwa ga wani bangare
qal
sai ce
wal yaman mithlafan
shi kuma yaman dama yana da bangare guda biyu ne
kuma qal
sannan sai yace
yassira wala tu'sira
annabi yace ku sauwaka wa mutane kada ku takura kada ku zama to yan caji in za ku yi da'awa ku sauƙaƙa sai dai abinda shari'a ya ce a yi zafi a kan shi in shari'a bai ce a yi zafi ba to ku bi mutane a hankali an gane kada ku zo ku takurawa mutane a cikin addini babu takurawa shi ne aka ce idan malamai guda biyu suka bada fatawa dukansu malamai ne sai suka bada fatawa amma a cikin fatawan babu hadisi kowanne kawai ya yi ijtihadi ne wannan ya yi zafi wannan kuma ya yi laushi wanne za ka ɗauka mai laushi saboda shi ne asali an gina addini a kan menene wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ba mu sanya muku kunci ba a cikin addini shi ne addinin babanku ibrahim annabi ya ce inna ma bu'istu bil hanafiyya as-sam'a an aiko ni da addinin gaskiya kuma mai sauƙin bi an gane wannan ko يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم الأسرى الله ينا سنكو دا سوكي الله بايا سنكو دا تاكو راوا أغاني ما لمي بيسيني فتوا دكان سقبات اي بابو ونديكي دا نسي كررا wannan yayi zafi wannan yayi laushi yaya da wanne za a dauki wanda yayi sauki saboda akan shi ne aka gina addini an gani daga cikin taken addinin da manzon Allah ya zo da shi taken addini shine millatul hanafiya as-samha inma bu'istu bil hanafiya as-samha an aiko ni da addinin gaskiya mai saukin bi ina fata an gane wannan amma idan ya zamanto wannan malami ya bada fatawa yayi sauki wannan kuma ya nashi ya fi zafi amma nashi ne akwai nassi wanda za mu bi wanda akwai nassin shi za mu bi an gane wannan ko asali addinin musulunci an gina shi akan sauki amma kuma akwai lokacin da za ka cewa musulunci ya zo da wani abu ya dan yi zafi a gare ka ba wai zafi yake da shi ba ai bin nisba ne zuwa ga sauran hukunce-hukunce shine annabi yake gaya musu kaga saboda annabi bai san a wuce gona da iri wajen zafi shi ya sanya kafin ya aike su yace ku sawwaka wa mutane kada ku takura musu
wa bashira wa la tunfira
sannan ku yi albishir ga mutane kada ku kori mutane me ma'anar wa bashira ku zamanto masu gayyatar mutane zuwa ga shigowa ya zama burinku ku gayyaci mutane su shigo cikin musulunci ku gayyaci mutane su shigo cikin sunna shine wa bashira kada ku zamanto da awanku yayi zafi da yawa irin zafin yana kona mutane har yana koran su zafin ku yana kona mutane har yana kora mutane daga addini na fatan gano wannan to saboda haka wannan shine abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam
fantalaka kullu wahidin minhuma ila amali
to bayan manzon Allah ya tura waɗannan sahabbai guda biyu sai kowane ɗaya daga cikinsu sai ya tafi zuwa wajen aikinsa
wa kana kullu wahidin minhuma idza sara fi amali fi ardi
ya zama to kowane ɗaya daga cikinsu in yayi tafiya cikin ƙasarsa
kana qariban min sahibi
sai ya zama to yana kusa da abokinsa tunda ai dai Yaman ne idan ya je wajen aikinsa sai ga wani lokaci sai su haɗe su kusa haɗewa da juna
ahadatha bihi ahadan fa sallama alayhi
sai ya farar da kowanne daga cikin su idan suka hadu da juna idza sara fi ardihi kana qariban min sahibihi ahadatha bihi ahadan sai ya farar da sabon ainihin wasiya ay jaddada al ahad li ziyaratihi sai ya jaddada alqawari na ziyara ma'ana ahadatha bihi ahadan zai sabunta alqawari na yin ziyara suna sabunta alƙawari na ziyartar ne na ziyartar juna insha Allah zan kawo ma ziyara shi wanda ya ce insha Allah zan kawo ma ziyara an gano wannan ko
fa sallama alayhi
wato idan ya zo sai ya sallama ga dan uwansa
fa sara mu'az fi ardihi qariban min sahibihi abi musa
sai mu'az ya zamanto a bangaren da yake mulki bangaren da aka tura shi yin da'awa yana kusa da Abi Musa yana kusa da abokin shi Abu Musa al-Ash'ari an gane wannan anan wajen manzon Allah ya aika da sahabi guda daya zuwa mutanen misali wani bangare na Yaman ya aika da wani sahabi zuwa ga wani bangare na Yaman an gane to yanzu wannan aikin da ya nuna ana karban menene ana karban khabaru ahad sahabi guda daya annabi ya tura dan ya je karantar da su aqida ya karantar da su ibada ya karantar da su mu'amala to yaya masu cewa ba a karban khabaru ahad a wajen aqida inda ake ba a karban khabaru ahad a wajen aqida zai yi manzon Allah ya tura Mu'az bin Jabal zuwa Yaman yace innaka sata'ati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi ila an yuwahhidullah yace ya zamanto farkon abinda zaka kira su zuwa gare shi shine su kadaita Allah kaga ya tura Mu'az bin Jabal yayi musu bayani akan tauhidi kuma shi kadai sannan ya tura Abu Musa al-Ash'ari shi ma a wani bangare shi kadai to muqaddara ma su biyu ne har yanzu hadisi menene shi
kabar
ahad ya kai mutawatir idan muka dauka cewa hadisi mutawatir shine hadisin da mutane 10 ko biye da 10 suka ruwaito to kaga dai wannan mutane biyu ne kawai suka ruwaito to a ina aka samu aqidar mutazila masu cewa ba a karban kabar ahad da aqidar jahmiya da aqidar khawarij da aqidar sufaye sufaye suna aiki da kabar ahad koda maudu'i ne in ya dace da sufancin amma hadisi duk ingancin sa kabar ahad in ya saba ma ka'ida na sufancin su sai ce wannan kabar ahad ne ba a karba an gane babu wanda yafi sufaye aiki da kabar ahad amma fa iya dace da me da ra'ayin su kuma koda kabar ahad ya zama maudu'i wanda aka yi ma annabi ƙarya yan dariqa suka yi aiki da hadisin akai to amma menene ka'ida na ahlus sunna wal jama'a ka'ida na ahlus sunna wal jama'a shine idza sah al hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to wannan shine mazhabana kawai ana duba ingancin hadisi ne ba maganar sai hadisi ya zama mutawatir kawo ka'idar cewa sai hadisi ya zama mutawatir ka ba ai aiki da shi bid'a ne kuma falsafa ne wanda aka shigar da shi cikin musulunci ba shi da asali a zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin adba'u tabi'in duk bai da asali na'am
fa ja'a yasiru ala baghlatihi hatta intaha ilay
sai ya taho yana tafiya akan alfadarin shi har ya zamanto ya kai wajen dan uwansa shi wane ne mu'an fatara mu'az bi ardihi qariban min sahibihi abi musa mu'az yayi tafiya a cikin kasarsa kusa da ainihin abokinsa abi musa sai yazo shi mu'az yana tafiya akan alfadarin sa hatta ha ilai har ya kai wajen abi musa al-ash'ari
wa idha huwa jari
sai gashi nan yana zaune
wa qabidi kama ilayhi an-nas
alhali ga mutane sun taru zuwa gare shi
wa ina rajulun inda
sai ga wani mutum a wajen abi musa al-ash'ari ga wani mutum a ina a wajen abu musa al-ash'ari
qarjuni atiyadahu ila unuki
an tattaro hannunsa zuwa wuya an daure shi haka an hada hannu zuwa wuya an daure
fa qala lahu mu'az
sai mu'az bin jabal yace masa
ya abdullahi ibn qais ayya ma hadha
ya kai abdullahi ibn qais wane ne wannan menene ya faru haka
qala hadha rajulun kafara ba'da islami
yace wannan mutum ne wanda ya kafirta bayan musuluncin sa wannan mutum ne wanda ya rida bayan ya riga ya musulunta
qala la anzilu hatta yuqtal
kike wallahi tunda dai ya rida bayan ya musulunta wallahi bazan sauka daga alfadari na ba sai an kashe shi an gane kenan idan mutum ya shigo musulunci daga baya ya yi ridda za a kyale shi wannan ijma'i ne na ahlus sunna wal jama'a gabaki daya ina fatan gane wannan in dai mutum ya yi ridda hukuncin shi kisa annabi yana cewa man badala dinahu faqatiluhu duk wanda ya canza addininsa daga musulunci ya koma kafirci to wannan za ku kashe shi to wanda ya canza daga yahudanci zuwa nasara fa badala dinahu za mu kashe shi wanda ya canza daga kiristanci ya koma bautan gunki ba za mu kashe shi me ma'anar dinahu anan al-islam an gane wannan ko wanda ya canza addinin shi daga musulunci zuwa kafirci idan muka dauki al-kufru billatin wahida kafiri sunan shi kafiri saboda haka anan wajen kawai ya canza addini za a kashe shi ina fatan gane wannan yanzu akwai masu musulunci na zamani wasu daga cikin ikhwanul muslimin masu fahimtar cewa idan mutum ya yi ridda ya kamata a sake tunani ya kamata yanzu an samu wani irin cigaba na zamani don mutum ya yi ridda kada a ce za a kashe shi a bar mutum ya zaɓi addinin da ya ga ya dace da shi to sai a ce masa ai dama ba a hana mutum ya zaɓi addinin da ya dace da shi ba ko an hana an ce la ikraha fi din at tabayyana rushd min al-ghay babu tilastawa a cikin addini hakika shari'a ya bayyana daga fata kowa ya zaba addinin da ya masa amma abin da ba ma so kada a yi mana abu ka'ida yahudiya me ka'ida yahudiya aminu billazi unzila alal ladina amanu wajhan nahar wa furu akhirahu la'allahum yarji'un wannan ka'ida ce ta yahudanci suna amfani da wannan ka'ida ne domin su janye mutane daga addinin musulunci ba yahude zai zo ya ce ya musulunta dama yahuda sun riga sun zo na sun yi mutum mu ce wajen muhammadu mu ce mai mun musulunta a farkon yini mu ce mun musulunta idan mun dan zauna a cikin dan musuluncin mun zauna cikin musuluncin dan wani lokaci daga baya sai mu janye mu ce mun gano musulunci akwai matsaloli ai mun musulunta ne mun dauka musuluncin wani kayan gabas ne amma daga baya da muka musulunta sai muka ga ashe musuluncin na cike da matsaloli sai sa muka yarda kaga anan wajen za su kawo mutane cikas mutane da yawa cikas daga shiga musulunci wanda zai ce za na yi niyyar shiga amma tunda daga wani wani na san shi gaskiya mutum da ya mai kaza tunda daga ya bar musuluncin to ya nuna musuluncin nan ba addini bane mai kyau masu ridda suna janyo shakku ga mutanen da suke yin addini shi yasa musulunci ya yanke musu hukunci duk mutumin da ya shigo musulunci an gane ya zo daga baya ya yi ridda kawai a kashe shi ina ba san gane to an taba an samu wasu daga cikin ikhwanul muslimin masu cewa kada a kashe shi masu cewa irin waɗannan hadisai khabaru ahad ne ya kamata a sake duba waɗannan hadisan akwai al-hasan al-turabi marigayi al-hasan al-turabi na sudan shi ma yana ja da hadisin da ke cewa idan mutum ya yi ridda a kashe shi an gane ko ya karyata wannan hadisi bai yarda da shi ba saboda ka'idansu mafi yawa daga cikin yan ikhwan irin su sayyid kudu suna inkarin hadisi a gina ainihin hukunci da shi a wajen aqida ko wajen ibada in bai zama to mutawatir ba an gane wannan ko to wannan hadisi ya inganta babu ruwanmu da wannan ka'ida ta yahudanci cewa wai sai hadisin ya zama mutawatir
qala innama ji'a bihi lidhalika fanzi
sai to ai ka ce dama ba za ka sauka daga kan alfadari ba sai an kashe shi to ai dama an zo da shi ne domin wannan dalilin dama an zo da shi ne saboda a yanke mai hukuncin kisa ka sauka
qala ma anzilu hatta yuqtal
yace ni ba zan sauka ba sai an kashe shi
fa amara bihi fa qutila
sai yayi umurni da shi aka kashe shi sai abu musa al-ash'ari yayi umurni aka kashe wannan mutumin da yayi ridda
kuma nazar
sannan sai ya sauka daga kan alfadari
fa qala ya abdullah kaifa taqra'u al-qur'an
sai ce ya kai abdullahi yaya kake karatun alqur'ani dai
qala atafawwaquhu tafawwuqa
sai abdullahi wa
abu musa
ya kai abdullah ya kai bawan allah yaya kake karanta qur'ani sai ce atafawwaquhu tafawwuqan wato ina yin tafawuki da karatun Qur'ani gayar tafawuk me tafawuk shine in karanta abu in na karanta daidai gurgudu idan na dan fara kaciya sai in dakata idan na dakata na huta sai in kara karantawa shine tafawuk mutum ya karanta Qur'ani bayan ya ji ya dan gaji sai dan aje karatun sai ya dan samu sukuni ya dan huta sai ci gaba da karatu nan an samo shi ne daga fuwaka na kace taguwa wanda mutum ke tatsan nonon ta idan ka tatsi nonon idan nonon ya kare sai ka dan dakata sai nono ya kara fukugowa sai ka kara tatsan shi shine fuwaka tafawuk kenan tatsan nonon taguwa in ka tatsa na farko sai nonon ya kare sai ka dan dakata sai wani sabon nono ya mi ya tatso in sabon nono ya zo sannan sai ya tatso sai ka tarta to shi ma yana karatun Qur'ani ne karatu cikin natsuwa dama manzon Allah ya ce kada ku takura wa kanku idan na zo na karanta Qur'ani na ji na dan gaji sai in dakata in na huta sai in dawo in ci gaba da karatu نعم
قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ
تو نيكاجين دا نيكي كانت تاوى تو كي معاذ يا كي ينكراتنك انزاك إيام الليل يا كي إيام الليل
قال أنام أول الليل فأقوم وكرك بيت جزئي من النوم
إنا فتشي فرقون داري سيئتاشي الحالي ناقاري جزئي نبتشي أنا هنا هو زي بتشي فرقون داري دقبايا sai in tashi yi kiyamul layl alhali na kare wani juzuki na bacci na kina kaga shi man ka duwa yaya farkon dare zai bacci idan yayi bacci sai ya mike ya cigaba da kiyamul layl a wani juzuki an gane ku
fa aqra'u ma kataba Allah li
sai in karanta abinda Allah ya wajabta a gare ni
fa ahtasibu nawmati
sai in nemi lada a wajen Allah ga bacci na kenan hatta baccin da yayi yayi bacci dan ya huta ne to sai ce to ina neman lada a wajen Allah kan wannan baccin kenan idan mutum yana kiyamul layli idan mutum ya kwanta domin ya samu ya tashi yayi kiyamul layli yana so ne ya kwanta ya huta saboda ya tashi da karfin sa wajen kiyamul layli wannan baccin akwai lada ko babu akwai lada saboda ya kwanta ne domin ya samu ya tashi da karfi yayi kiyamul layli cikin nishadi an gane kamar mutum ne yana ta cin abinci domin ya samu yayi karfi yana so wasu kwanaki yayi azumi shi ma wannan abincin da ya ci don wannan dalili akwai lada
kama ahtasibu qaumati
kamar yanda nake neman lada wajen kiyamul layli dina yanda kiyamul layli dama ina yin shi don neman lada haka nan baccin shi ma ina yin shi don me don neman lada an gane to wannan shine abinda wayannan bayan Allah suka karantar da mu kenan masu karatun Qur'ani su takurawa kansu an gane sun gaji amma ai ta karatun wani karatun ma tun kana jin lafazin da ake faɗa haka daina ji kaji wani mutum yana rururururu yana karatu shago su suna yin tahajju wallahi sai ku wai masallacin ahlus sunna ne sai kaga karatun ana wani sauri ba abun ka'ida na tajwidi ba tadbiki to irin wannan karatun da ake yi wanda babu tabbiki akwai lada babu lada ko kuma irin masu yin hadda din nan su ma zaka suna hadda suna gaggawa sai ka suna yanke wasu karatu wai yana so ne ya sauri ya kai kaza shin wannan yana da lada ko zanubi auzid alayhi wa ratilil qur'ana Allah bai ce kai gaggawa in ka gaji ka huta mana an ce a karanta Qur'ani tartilan babu wanda yace gaggawan ka yasa kai ta bata harfan Qur'ani ko kana yanke wasu ayoyi dan kana sauri wannan ya saba ma sunna Allah shi kiyaye na'am an ce lokaci yayi wa alaikum assalam sun ba da umarni nan ana tambaya a nan wajen cewa Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh annabi ya aike su ne Yaman don su yi da'awa to a nan wajen kuma gashi nan da Abu Musa al-Ash'ari da kuma Mu'adh sun ba da fatawa wai a kashe mutum har ma an zartar da kisan dama ya halatta malami kamar ni yanzu da nake karantarwa a wannan masallacin sai wani mutum ya yi ridda dama zan iya ba da fatawa a kashe shi to me ya sanya Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh suka ba da fatawa a kashe shi me ya sa suka ba da fatawa saboda su suna da mukami guda biyu ne malamai ne kuma shugabanni ne annabi ya tura Mu'adh ya zama gwamna a wani bangare na Yaman ya tura Abu Musa al-Ash'ari ya zama gwamna a wani bangare na Yaman kowanne daga cikin su gwamna ne an gane kenan annabi ya ba shi wuka da dama zai iya zartar da hukunci ba wai malami bane kadai mai wa'azi ina ba san gane wannan inda malami ne kadai mai wa'azi sai dai ya bada fatawa amma ba shi da ikon zartar da hukuncin kisa ga wanda ya ridda sai dai ya damka shi zuwa ga al'ali alƙali ya yanke hukunci. Wa alaikumus salam. Yana azumin Monday da Alhamis. Ya koma yana yin azumi Monday, Litinin a Monday zai Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. To yana tambaya wai bai cutar da kanshi ba, saboda ya yi ajere. An gani? Mafi alkhairi dai ya yi koyi da sunnar manzon Allah. Amma idan ya yi wannan azumi, inda zai iya juriya a kai, ba za a ce ya yi laifi ba. An gane wannan ko? Ya yi azumi kwana wajen guda hudu ko biyar a jere. Amma abin da ya fi dacewa shi ne ya ringa yin azumi yana fashi. An gane? Annabi ya ce biyayyen azumi azumin Annabi Dawud. Annabi Dawud zai yi azumi, in yi azumi yau gobe zai ci abinci. Amma kaga da yana yin fashi kamar kwanaki da yawa, kamar yadda aka ce Litinin da kuma mai. Kaga kwana nawa bambanci. To da ya fi alkhairi gare shi da wannan jeranta wanda ya yi. Akwai nau'i na takura ma kai, Allahu a'lam. Kowace rana zai iya yi sai kwanakin da shari'a ta hana. Shari'a ta hana mutum ya keɓanta ranar Juma'a da yin azumi, ko ranar Asabar da yin azumi. Amma in ba wai wato kwanakin da shari'a ya hana ba, duk wani kwanaki mutum zai yi azumi a gare shi. Na'am. Wa alaikumus salam. Batun iqamatul hujja a mutum da fayin ridda ai magana ridda ba iqamatul hujja ya ce baya yin musulunci ba ba dai iqamatul hujja ko a dai ba shi kwanaki ya dawo ya musulunta ai ya riga ya san menene musulunci sai da ya san menene kalmar shahada ya zo ya shigo musulunci yanzu idan ya ce baya musulunci a nan wajen za a ce to a nan wajen kayi ridda so da malamai sun ce za a bashi wasu kwanaki kwana uku ya dawo zuwa ga musulunci in bai dawo ba za a kashe shi an gane wannan ko in ko ya dawo sai a kyale shi iqamatul hujja shine mutum ya fada cikin kafirci bai sani ba ko ya fada cikin bid'a bai san bid'a bane shi amma wannan ya san fa abin da ya san yayin ridda to wani hujja kuma za a tsaye bayan ya san shi kafiri ne yanzu ka san jira ai yawwa to insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk